بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: والرضا والتوكل يختلفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي موجب وانا جهر كتنا اقوفر قولة وانا يمتي نرانا تلاتة دولة ربا بقوي قوات الربيع الاول هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دو ديلة دليه دتلاتن wanda kuma yayi daidai da uku ga watan uku shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako, inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar bijimin malamin nan Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiya al-Harrani al-Dimashqi al-mutawaffa sanata 28 و700. wannan kuma shi ne darasinmu na 28 a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi, wannan shi ne na 72. Malam yake cewa: warrida wattawakkulu yaktanifani lmaqdura, fattawakkulu qabla wuqu'ihi warrida ba'da wuqu'ihi. Yarda da abinda Ubangiji ya hukunta wa mutum, yarda da kaddara, da tawakkali ga Ubangiji, waɗannan abubuwa su suke shiga tsaka, su suke sanya abinda Ubangiji ya hukunta a tsaka-tsakiya, wato su suke sanya kaddara ta Ubangiji a tsaka-tsakiya. Fattawakkulu qabla wuqu'ihi warrida ba'da wuqu'ihi, dogaro ga Allah kafin abin ya faru ya faru, sannan kuma yarda da amincewa bayan abin ya faru. Bawa ya dogara ga Allah kafin abinda Ubangiji ya hukunta masa ya same shi, bayan kuma abin ya same shi mai kyau ne ko mara kyau ya yarda da abin ya amince da shi. Wannan shi ne abin da yake faruwa ga mutum mumini, ga mutumin da ya san abin da yake yi a wannan rayuwa. Yana dogaro ga Allah a cikin dukkan halayensa, cikin dukkan yanayin da ya samu kansa a ciki, yanayi ne mai kyau ko kuma yanayi ne mara daɗi. Malam yace: walihaza kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi ssalati, dan haka ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sallarsa yakan ce: allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika ala al khalqi ahyini ma kanat al hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al wafatu khayran li. Yakan ce: ya ubangiji, bi ilmikal ghaib, ina tawassuli da iliminka na gaibi, saninka da abin da yake ɓoye, abin da yake fake, wanda ya san abin da yake boye babu shakka ya san abin da yake face, shi yasa ubangiji yake yi wa kansa kirari da cewa alimul ghaibi wash shahada, yakan gabatar da fadar gaibi sannan kuma shahada. Alimul ghaibi wash shahada, ubangiji shi ya san abin da yake boye, ya san abin da yake sarari. Wanda ya san abin da yake boye babu shakka ya san abin da yake sarari. Wa bi qudratika ala al khalqi, ina tawassuli da ikon da kake da shi a bisa halittu duka, ikon da kake da shi a kan mutane da aljanu da mala'iku gaba daya. Yace ina tawassuli da waɗannan sifofi naka, domin ya halatta mutum ya yi tawassuli da sifofin Allah, ya yi tawassuli da sunayen Allah. Yace to ina tawassuli da waɗannan abubuwa, ilmuka al-ghaib wa qudratika ala al-khalqi, ce ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li, karayar da ni matukar rayuwar ta kasance ita ce tafi min alkhairi, sannan ka karbi raina idan ni kasance karban ran shi yafi zama alkhairi. Wannan shine abin da aka yarda mumini yayi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana mumini ya gurace mutuwa, yayi fatan ya mutu haka kawai ka rika addu'a Allah kashe ni, Allah karbi raina. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana, ce la yatamanna yanna ahadukum al-maut li durrin nazala bih, fa in kana wala budda fa'ilan falyaqul allahumma ahyini ma kanat al-hayat khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Haka ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim hadithan Anas bin Malik, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace kada dayan ku ya kuskura ya rika gurin ya rika fatan mutuwa, in ya zama dole ne sai yayi fatan mutuwa din, to sai ya ce ya ubangiji karaya ne matukar rayuwar ita tafi min alkhairi, ya ubangiji ka karbi raina idan mutuwar ita tafi min alkhairi. Wato kada ya saki abun haka nan, domin wani abu ya same shi na duniya, wani abu ya same shi mara dadi a duniya, kamar yadda ya zo a hadisin lidurrin nazala bihi, don wata cuta da ta auka masa, rashin lafiya ko talauci ko rashin wani wanda yake so, ya rika fatan Allah shi ma ya karbi ransa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan, ce domin zai yiwu in kana muhsinan fala'allahu yazidu fi ihsanihi wa in kana musian fala'allahu an yasta'tiba, idan ya kasance mutum ne wanda yake mutumin kirki, idan ya samu tsawon rayuwa ubangiji ya bashi wato jinkiri mai amfani, wala Allah zai kara ayyukansa na kirki. Idan kuma mutum ne wanda yake mai miyagun ayyuka, la Allah idan ubangiji ya yi masa jinkiri zai za a yi dace ya tuba. To kaga ashe dai ya gurace mutuwa a haka kawai ba wani abu bane mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa khayrukum man tala umruhu wa hasuna amalu, mafi alkhairun ku wanda ya samu jinkiri a rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa suka yi kyau. Saboda haka za ka so ka samu jinkiri a rayuwa, amma jinkiri mai kyau, jinkiri mai albarka, ayyukanka su yi kyau. Babu laifi lokacin da mutum yake ganin cewa wata musiba ta kunno kai, idan har ya wanzo a cikin wannan rayuwa to zai iya halaka, to a wannan lokaci zai iya addu'a ubangiji ya ɗauki ransa don kada wannan musibar ta zo ta ruguza masa addini. Wato idan musibar da ta ji taku, mutum ya ga cewa ba ya da ikon da zai iya tunkararta, yana da rauni ko na imani ko kuma rauni na jiki, ba zai iya jurewa ba, zai iya fadawa cikin wannan fitina kuma ya yi asarar addininsa, ya yi asarar lahirarsa. To babu laifi ya gurace mutuwa a wannan lokacin, kamar yadda yake zai zo cikin wasu addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza aratta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun, ya ubangiji idan har ka nufi wata fitina da bayinka to ka karbe ni zuwa gare ka ba tare da ina mai fitinuwa ba, wato ka karbi raina kada in fada cikin fitina. Don haka a wannan lokaci mutum ya iya gurin mutuwa in yana jin cewa abin da yake fuskanta na rayuwa zai iya zama hatsari ga addininsa, kamar yadda sayyidina Umar Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta, Abdul Razzaq ya rawaito a cikin littafinsa Al-Musannaf, Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta, Sayyidina Umar ya kasance lokacin da ya ga shekaru sun zo masa yake cewa Allahumma kabarat sinni wa da'afat quwwati wa intasharat ra'iyati faqbidni ilayka ghayra mudayyin wala mufarrid. Ya Ubangiji, shekaruna sun yawaita, sannan kuma gashi ina ƙara rauni, sannan kuma gashi talakawa na kullun ƙaruwa suke, domin ana ta ƙara bude garuruwa, ana ta ƙara shigar da musulunci cikin ƙasashe daban-daban. Saboda haka daular Islama tana ƙara faɗaɗa, talakawa na suna ta ƙara yawaita. Ce ya Ubangiji, ka karɓi raina, ba ina wanda yake mai sakaci ko kuma ainihin mai tozarta haƙƙin talakawansa ba. Yana gudun cewa tunda yanzu shi ya yi rauni, sannan kuma ga mulkinsa ya ƙara faɗaɗa, yana jin tsoron ya yi sakaci, wani abu ya faru a cikin mulkinsa na rashin adalci, Ubangiji ya kama shi da wannan laifin. Saboda haka ya roƙi Allah ya kuɓutar da shi, ya karɓi ransa, domin kada wani abu ya je ya shafi addininsa. Malamai suka ce Sayyidina Umar yana yin wannan addu'a ba da jimawa ba, Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ransa. To kaga wannan yana nuna halacci a yayin da mutum ya ga cewa zai fitulu a cikin addininsa, zai yi asarar addininsa, ya roƙi mutuwa. Amma abinda ya zo na addu'ar Annabi Yusuf alayhi salam da yake cewa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, wannan baya daga cikin gurin mutuwa, baya daga cikin fatan mutuwa. Wannan fata yake idan ajalinsa ya zo ya mutu musulmi, wannan kuma daban. Ka roƙi Allah maɗaukakin sarki idan ajalinka ya zo ka mutu musulmi, kamar yadda Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimun. To shine abinda Annabi Yusuf alayhi salam yayi lokacin da yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ba wai ya gurace mutuwa bane a wannan lokacin, yana fatan in mutuwarsa ta zo Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ransa, yana mai imani. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada, ya Ubangiji ina roƙonka ka kinsa min tsoronka fil ghaibi, lokacin da nake ni kadai, lokacin da babu wani wanda yake gani na, lokacin da nake cikin halin fakuwa, wash-shahada da lokacin da nake cikin jama'a, lokacin da kowa yake iya gani na, ya Ubangiji ka sa min tsoronka, ka sa min tsoronka lokacin da nake ni kadai, halittunka duka babu mai gani na sai kai kadai. To ka sa ni in ji tsoronka kada in yi abin da baka so a wannan lokacin. Haka nan lokacin da nake cikin taro, nake cikin jama'a, nazo aikata wani abu na ibada, Ubangiji ka sa min tsoronka kada in yi riya. Lokacin da mutum yake shi kadai, to shedan yafi zuga shi yayi saban Allah. In kuma ya shigo cikin jama'a zai bautawa Allah, shedan kuma sai ya amfani da wannan damar ya zuga shi yayi riya. To shine yake roƙon Ubangiji ya kare masa tsoronsa gare shi, ya kare masa takawarsa, ya zama a lokacin da yake shi kadai ba zai saba wa Allah ba. Haka nan lokacin da ya shiga cikin taro, yake shiga cikin jama'a, ba zai yi abin da Allah baya so ba. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war rida, ina roƙonka faɗar gaskiya yayin da nake cikin halin fushi ko kuma nake cikin halin yarda. Domin galibi idan mutum yana cikin halin fushi yakan yi rashin adalci, wani lokaci halin fushi, wato in yayi fushi yakan sa shi ya cutu wani ko ya wuce haƙƙinsa, ko da wajen neman haƙƙinsa ne, idan ya fusata to yakan iya yin abin da ya wuce haƙƙinsa. Wani ne ya zage shi, to shi kuma in ya tashi sai ya ce sai ya nakaɗa masa duka, kaga ya wuce abin da ya masa, ko ya dake shi ya ce shi kuma sai ya kashe shi. To halin fushi yakan sa mutum ya faɗi abin da ba daidai ba. Haka nan zai yiwu fil ghadabi war rida, wato a halin wasu suna fushi da ni, kada fushin wasu da ni ya sa in ki faɗar gaskiya. Mutum yana tsoron su wane da wane da wane za su yi fushi da shi idan har ya faɗi gaskiya. Ya Ubangiji, karkasa in zama wanda zai ɓoye gaskiya saboda kawai kada wani ya fushi, duk ma'ana za ta ɗau wannan. Haka nan fi halin rida, lokacin da yake cikin hali na yarda, na kwanciyar rai, na kwanciyar hankali da nutsuwar rai, kada wannan ta sa shi ya dinga faɗar abinda ba daidai ba. Wani lokaci in mutum farin ciki ya ci koshi, sai ka ga har wasu sumbatu yake yana faɗa abinda ba daidai ba. To wannan shi ma yanayi ne da yake sa mutum wani lokaci ya fita daga daidaito, ko kuma a'a yana son ya gamsar da wasu su yarda da shi. Shi ma wannan wani lokaci mutum yakan yi ƙari a cikin maganganunsa domin samun gamsuwar wasu da yardar wasu. To yace, ya Ubangiji, ina roƙonka ka kinsa min faɗar gaskiya yayin da nake cikin fushi ko kuma nake cikin yarda. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance haka yake, ba abin da yake faɗa sai gaskiya a cikin kowane yanayi yake ciki. Quraishawa sun ce wa Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, me yasa kake rubuta duk abin da kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin halin fushi ko a cikin halin yarda? Ma'ana, me yasa kake rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da yake cikin halin fushi ko yake cikin halin farin ciki? Wato, suna ganin kamar Annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya faɗar abin da ba shi ne ba, ko zai iya faɗar abin da ba haka ba yayin da yake cikin fushi ko yake cikin halin yarda. Shine Abdullahi ibn Amr ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta masa abin da Quraishawa suke faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ka rubuta ko me ka ji daga gare ni. Fa wallahi, ya nuna bakinsa ya ce, wallahi ma kharaja min fiya hadha illa al-haq. Wallahi babu abinda wannan bakin nawa ya taba furtawa, ya taba tofawa wanda ba gaskiya ba. Saboda haka Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama a kowane yanayi yana kirdadan gaskiya, yana fadar gaskiya. Wa as'aluka al-qasd fil faqri wal ghina, ina roƙonka tattali. Fil faqri, lokacin da nake cikin talauci, ko wal ghina, ko lokacin da nake cikin ainihin wadata. Mutum ana buƙatar sai ya zama tsakatsakiya, kamar yadda Allah ce, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kull al-basth fataqud maluman makhzula mahsura. Kada ka sanya hannuwanka ka kukunce su a wuyanka, wato kada ka zama mammako mai ruwa. Kada kuma ka shimfida hannunka kull al-basth, ka zama mai almubazzaranci, sai ka wayi gari kana abin zargi, kana kuma wanda yake mai nadama. Allah madaukakin sarki ya umarci mutum ya zama mutawassit, ya zama tsakatsakiya, ba wanda yake rowa ba saboda tsoron talauci, yana gudun kada ya rasa, ko kuma a saboda yana da shi amma kadan ne barayin rowa. Kada ka zama haka, ko kuma lokacin da ka samu da yawa kada kuma ka zama mai almubazzaranci, ka dinga facaka da dukiya, baka san cewa wannan dukiya ta Ubangiji bace ajiya kai ya baka. Saboda haka ya tsara maka kuma ga yadda zaka kashe, idan har ka kashe ba bisa dokar Ubangiji ba, ba yadda ya tsara maka ba, to kai laifi. Was'aluka na'iman la yanfat, ila roƙonka ni'imar da bata ƙarewa. Ita ce ni'ima ta imani, ni'ima ta lahira, ita ce ni'imar da bata ƙarewa. Wa as'aluka qurrata aynin la tanqati, ina roƙonka farin cikin da baya yankewa. Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada, ya Ubangiji, ina roƙonka yarda da amincewa bayan hukunci, bayan ka hukunta abun al'amarinka gare ni, ina roƙonka ya Ubangiji ka amince mu. Wa as'aluka barda al-aysh ba'da al-maut, ina roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa. Wa as'aluka ladhatan nazari ila wajhika al-karim, ina roƙonka daddadan gani ko dadin gani zuwa ga fuskar ka mai karamci. Yarda da amincewa da abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta iri biyu ce. Akwai yarda da amincewa da abinda Ubangiji madaukakin sarki yayi umarni da shi, da amincewa da gamsuwa da abinda Allah madaukakin sarki ya hana. a dunkule shine yarda da shari'ar Allah, ka yarda da duk abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta, sawa'un umarni ne na wajibi ko na mustahabbi ko kuma hani ne na haramci ko na karhanci, ka yarda da cewa wannan daga Allah ne, kuma ka ga cewa wajibi ne ka yi aiki da abinda Ubangiji ya dora maka na shari'a. Wannan rida ce ita kanta wacce take wajibi, ar-rida bi fi'li ma umira bihi wa tarki ma nuhiya anhu. Allah madaukakin sarki yana cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin, Allah da manzansa su suka fi cancanta ya yarda da su in har sun kasance mu'minai. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راجعون. kaga ubangiji ce walau annahum radu, da dai a ce sun yarda, ashe a wannan lokacin ana buƙatar su yarda da hukunci da ubangiji ya ajiye na shari'a, kada su yi bakin ciki da abin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta na raba ganima kowa an bashi kasansa, haka shari'a ta ce, baka su yarda da wannan shi zai bambanta su da munafukai. Wanda kuma yake yarda da abinda Ubangiji ya aiko na shari'a, ya ajiye na shari'a, wannan daidai yake da munafiki. Shi yasa Allah ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in utu minha radu wa illam yutu minha idahum yaskhatun. Daga cikin su akwai wanda yake yi maka tsegumi ko yake zindanka akan abinda ya shafi sadaka, in an ba su daga cikin abinda aka tara na zakka radu, sai su ji sun yarda, sun gamsu, sun ji daɗi, idan kuma an haɗa sai su koma suna fushi. Saboda haka wannan yanayi na yarda da abinda Ubangiji ya hukunta wajibi ne, ar-rida bi shar'illah. Akwai kuma ar-rida bil masa'ibi, lokacin da musiba ta auka wa mutum ta talauci ce ko rashin lafiya ko kaskanci ko rashin wani nashi, to a wannan lokacin ana buƙatar ya samu yarda. Yarda shine inshirahu sadri ba'da wuqu'il musiba, zuciyarka ta yi fayau duk da cewa ga musiba ta auka maka, ba za ka damu ba, ba za ka riƙa korafi ba, ba za ka riƙa sa'ayi kai kawo yaya za ka raba kanka da wannan abu ba. Shine abin da ake kira ar-rida bil masa'ib. Akwai bambanci kamar yadda muka faɗa a wancan satin tsakanin as-sabru 'ala al-masa'ib da kuma ar-rida bil masa'ib. Ar-rida bil masa'ib shine ka ji cewa abin nan da ya same ka ba wani abu bane, zuciyarka ta yi fayau, ta yi haske, ba za a ga alamun bakin ciki da bacin rai da damuwa tare da kai ba, abin zai zo kamar bai zo ba, abin zai faru kamar bai faru ba. Wannan shine ar-rida bil masa'ib. As-sabru 'ala al-masa'ib shine ka yi haƙuri ba tare da kana ta ƙorafi ba, ba tare da kana kai kukan Ubangiji ba, ba tare da kana nuna cewa kai ba haka ya kamata Ubangiji ya mu'amalance ka ba, wannan haramun ne. Dole ne mutum ya zama mai haƙuri a lokacin da musiba ta same shi, ya yi haƙuri ya maida abin ga Allah. Alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika عليهم صلوات من رحمه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. وبنجي yace sune wadanda idan musiba ta same su a wannan lokacin sai su maida al'amari ga Allah, sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mu dukan mu ga Allah ne, halitta ce ta ubangiji, mulki ne na ubangiji, bayan sa ne, kuma dukan mu gare ga ubangiji muke komawa. Ubangiji ya ce to waɗannan su ne waɗanda suke samun wato salawatu min rabbihim, suke samun kusanci da salati daga Ubangijinsu, suke samun rahama, kuma waɗannan su ne shiryayyu, su ne wanda Ubangiji ya kirawo su da masu haƙuri. Wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musiba, don haka masu haƙuri su ne waɗanda suke jurewa su maida al'amari ga Allah lokacin da musiba ta same su, duk da cewa za su yi sa'ayi wajen su ga cewa in talauci ne sun kawar wa da kansu, wannan din rashin lafiya ne su ta neman magani su su warki. Wannan baya kore as-sabru 'ala al-mus'ala al-masa'ib, amma ba za ka same su ba inda suka zauna suna nuna takaici ya haka abin, ya haka ya ta faru gare su, ba za ka same su suna wannan ba. to wannan mataki wajibi ne akan kowane mu'mini ya zama sabirun muhtasibun indal masa'ib, mai hakuri, mai maida al'amarinsa ga Allah, mai neman Ubangiji ya bashi ladan abin da ya faru gare shi yayin da wata musiba ta same shi. Amma ar-ridha bil masa'ib wannan mustahabbi ne, mustahabbi ne. Al-Hasan al-Basri yana cewa ar-ridha azizun walakin as-sabra mu'awwalul mu'min. Ar-ridha azizun, ba kowa yake iya samun mataki na yarda ba da amincewa da jin zuciyarsa ta yi sanyi yayin da kuma musiba ta auka masa, ce wannan abu ne mai wahalar samuwa. Amma abin da yake madogarar mumini shine hakuri. To hakuri abu ne wanda yake mumini dole ya dogara a kansa, yayin hakuri yayin da abu ya faru gare shi. Akwai ar-ridha bil kufri wal fusuq, wanda haramun ne mutum ya yarda ya amince wa kafirci da fasikanci da kangarewa, domin bawa bai kamata yarda da wannan ba, saboda Allah ma madaukakin sarki bai yarda da haka ba. Wala yarda li ibadihi al-kufr, Ubangiji bai yarje wa bayansa su yi kafirci ba. Kamar yadda Allah ce, fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'an al-qawmi al-fasiqin, ko da ka yarda da su Ubangiji ba zai yarda da mutanen da suke fasikai ba. Don haka mutumin da yake so ya samu matsayi na ar-ridha li qada'illah, matsayi na bayan Allah, to ya lizumci abin da Allah ya yarda da shi. Idan ka lizumci abin da Allah ya yarda da shi, to za ka samu kuma maqamin ridha. Kamar yadda wani bawan Allah yake cewa, man arada an yabluga mahallar ridha falyalzam ma ja'alahu Allah ridahu fihi, wanda duk yake so ya samu matsayi na ridha din nan, to ya lizumci abin da Allah ya yarda da shi, ma'ana ya rika aikata wato ayyuka na shari'a, ya rika aiki da umarni, ya rika barin abinda Ubangiji ya hana. Idan mutum ya tsaya kan shari'a, to tar to Allah madaukakin sarki zai kai shi wannan matsayi na ar-ridha bi qada'illah. Bayi da Allah da dama sun kai wannan mataki. Umar ibn Abdul Aziz khalifa wanda ya bi sahun khalifofi shiryayyu yana cewa, asbahtu wa mali sururun illa fi mawaqi'il qada'i wal qadar, ce na wayi gari babu inda nake samun kwanciyar hankali ba da farin ciki sai wuraren da kaddara da hukuncin Ubangiji ya auka mu. A nan ne ma nake samun sanyin zuciya in ga cewa ga wani abu mara daɗi ya faru gare ni. Kaga wannan mataki ba kankani bane. Mutumin da ya kai wannan mataki, to duk rayuwarsa farin ciki ce, babu kuma wani abu sunan shi baƙin ciki ko azaba ko wahala a rayuwarsa. Kana aishuhu kulluhu fi na'imin wa surur, gaba ɗaya zai zama rayuwarsa cikin farin ciki yake. Allah yana cewa, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, to duk wanda zai yi aiki na ƙwarai, namiji ne ko mace, in ji Allah ya ce, wa huwa mu'min, alhalin yana mumini, to wannan lalle za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi. To wasu malamai suka ce rayuwa mai daɗi ita ce rayuwar da mutum ya kai saboda yarda da abin da Ubangiji ya hukunta masa, har ma baya jin wani abu na damuwa a rayuwarsa ta duniya. Wannan shi ne maganar da wasu daga cikin magabatanmu na ƙwarai suka faɗa, alhayatu tayyiba hiya ar-ridha wal qana'a, rayuwa mai daɗi da Allah ya ce, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, rayuwa mai daɗi ita ce rayuwar yarda da kuma wadatar zuci. Don haka waɗannan bayi na Allah suna samun wannan mataki na jin su masu yarda ne da duk abin da Ubangiji ya hukunta musu, saboda wani lokaci sukan hararo hikimar shi Ubangiji wanda ya hukunta musu wannan abu, da irin zaɓin da ya bayar na zaɓa musu wannan abu, sun tabbatar da cewa Ubangiji ba wanda ake tuhuma bane cikin hukuncinsa. Sukan duba wannan, Ubangiji ba a tuhumarsa cikin abin da ya hukunta, kuma Ubangiji yana da hikima cikin duk abin da ya yi. Sukan hararo wannan, wani lokaci kuma sukan hararo ladan da za su samu yayin da suka yi wannan yarda, suka amince to wannan tunanin lada gwaggwa ba da ubangiji zai ba su da gobe kiyama sai ya mantar da su zafin abin da suke ciki, saboda haka sai su daina jin ba ciwon abin da ya same su. Wani lokaci kuma suna hararo girman shi ubangiji wanda ya dora musu wannan bala'i, to ko dai su hararo hikimarsa, ko su hararo ladan da zai ba su, ko kuma su hararo girman sa shi kansa wanda yake da girma irin na ubangiji wanda babu kuma mai girma kamar nashi. Babu shakka ba wanda za ka yi korafi ba ne akan abin da ya hukunta maka. An tambayi wani daga cikin tabi'ai yayin da ba shi da lafiya, aka tambaye shi game da rashin lafiyarsa, sai yake cewa ahabbuhu ilayhi ahabbuhu ilayya, abinda ya fi so shi ni ma na fi so, wato abinda ya fi so shi da ya saukan min da wannan rashin lafiya, don haka shi ni ma wannan na fi so. Don haka wannan mataki ne wato kaiwa gare shi yana da wahala. Sannan bardul aishi ba'dal mauti, sanyin rayuwa bayan mutuwa. Sanyin rayuwa shine dadin rayuwa, zaƙin rayuwa, abinda zai faranta maka rai idan ka gan shi ko ka ji shi. Wannan shine abinda ake nufi da bardul aishi ba'dal mauti, dadin rayuwa da sanyin rayuwa da abin da yake na faranta rai na hakika, wannan baya kasancewa sai a lahira. Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin sahihai yana cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, ya ubangiji babu wata rayuwa in ba ta lahira, babu wata rayuwa in ba ta lahira ba. Domin abubuwa ne biyu suka haɗu suka yi mutum, jikinsa da ruhinsa. Jikinsa yana rayuwa ne ta hanyar ci da sha, yana buƙatuwa zuwa ga auratayya, yana buƙatuwa zuwa ga sutura da dukkan wasu abubuwa da ubangiji ya hore a nan duniya, wanda ita ce rayuwa ta jiki, ta gangar jiki. Rayuwa ta ruhi takan samu ne ta hanyar sanin Allah, ta hanyar yi wa Allah da'a, ta hanyar yi wa Allah zikiri da ambatansa da sansa da jin ainihin ɗebakewa da shi. Wannan shi kuma shi ne yake raya ainihin zuciya, yake raya ruhi. Idan babu wannan, to ruhi ko ba zai rayu ba. Kamar yadda ka san, in babu ci babu sha jiki ba zai rayu ba. Idza kunta qutan nafsi thumma hajartaha falan tasbira an-nafsu allati anta qutuha satabqa baqa' ad-dabbi fi al-ma'i aw kama ya'ishu bibayda' al-mafawiz qutuha. Yake cewa idan har kai ne ka zama abincin ruhina, abincin zuciyata, sannan kuma sai ka kaurace wa wannan zuciya, to babu shakka wannan zuciya ba za ta iya hakuri ba, domin kai ne abincinta, ba za ta iya duriya ba, za ta zama kamar damo a cikin ruwa, kaga ba zai rayu ba, ko kamar kifi a cikin sahara, kaga ba zai rayu ba. To haka nan zuciyar da ta rasa abincinta wanda shi ne ambatan masoyinta da ɗa'a ga masoyinta ga biyayya da shi, wani daga cikin malamai ya tambayi wasu wanda yake tare da su, ya ce me kuke zaton shi ne rayuwa, mata uddun al-aisha fikum, me kuke tsammanin shi ne rayuwa? Sai suka ce masa at-ta'amu wash-sharabu, a ci a sha, an baka ci ka sha ba ai ba za ka rayu ba. Sai ya ce da su innamal aishu Allah yabqa minka jarihatun illa wa hiya tujazibuka ila ta'atillah. Abinda ake nufi da rayuwa shine ya zama na babu wata gaba a jikinka face tana fusgarka zuwa da'ar Allah, wanda ita ce rayuwa. Wa man asha ma'a Allah taba aishuhu wa man asha ma'a nafsihi wa hawahu bala taishuhu. Duk mutumin da zai rayu tare da Allah to wannan shine rayuwarsa ta yi kyau. Wanda kuma zai rayu tare da san zuciyarsa, to wannan shine yake cikin hauka da rashin hankali. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance ya fi kowa rayuwa tare da Allah, saboda haka duniya ba ta gabansa, domin wanda zai bawa abinda ya shafi raya gangar jikinsa muhimmanci sama da raya ruhinsa, to wanda yana cutar da ruhinsa ne, yana cutar da lahirarsa. Wanda zai yi kokarin raya ruhinsa da zuciyarsa da yi wa Allah biyayya da tasbihi da takbiri da tuna Allah ko da yaushe, to wannan babu shakka ba za ka samu zuciyarsa ta makalu da duniya ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa masali wa masalid dunya ma li wa lid dunya, masali wa masalid dunya ka masali rakibin istazalla tahta shajara thumma raha wa taraka. Ni da duniyan nan me ka haɗari da wannan duniya, ai ni misali na da wannan duniya kamar matafiyi ne da ya zo ya yi rurrumi a ƙarƙashin wata bishiya, yamma na yi bayan ya huta ya ɗauka yansa ya ci gaba ya kama hanya. To haka nake a wannan duniya, ba na zo zama ba ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe masa na ni'imomi na dukiya da ganima har ya mutu bai taɓa cika cikinsa tatil ya ƙoshi min khubz sha'ir ba, ko da da gurasa bai taɓa cika cikinsa tatil ba, domin gwargwadon yadda za ka riƙa cika cikinka kana batsewa, gwargwadon kuma yadda ruhinka za ka riƙa samun matsala. Ka gwada ka gani duk in ma kana ƙiyamul layli ka cika cikinka kai ka batse kai ka kwanta kai ga tsaka ga ƙiyamul layli za ta yi ba za ta yi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ishe mutum sharri ma cikinsa kawai, cikinka kawai ya ishe ka sharri. Saboda haka wanda ya rayu a duniya bai more ma wannan duniyar ba, to wannan shine ya zuwan banza ya tafi a banza. Wani malami yana cewa masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma zaqu tiba shay'in fiha ko wa ma zaqu atyaba shay'in fiha. Yace miskinai masu ban tausayi a wannan duniya su ne waɗanda suka bar duniyar ba su ɗanɗani abin da ya fi komai daɗi a duniyar ba. Aka ce da shi menene ya fi komai daɗi a duniya, yace ma'rifatullahi azza wa jal, sanin Allah da bauta masa, wannan shi ya fi komai daɗi a duniya. Faman asha fi dunya لا يعرف ربه ولا ينعم بخدمته فعيشه كعيش البهائم. wanda zai rayu a duniya bai san Allah ba, bai san ya zai yi wa ubangiji hidima ya bauta masa ba, to rayuwarsa da ta dabbobi dai naharuka ya maghruru sahwun wa ghaflatun wa laylaka nawmun warada laka lazimu وتتعب فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم. haka wani bawan Allah yake cewa da rana ya kai wanda ka rudu da kanka, rayuwarka da rana gaba daya rudu ne da rabkanwa daga fala, in dare yayi kuma sai bacci, kuma ga mutuwa nan tare da kai, ba za ta kyale ka ba. warada laka lazim ko kaso wata rana sai ka mutu. wata ta'abu fi ma saufa takrahu zibbahu, kada wahala akan abinda daga baya zaka ganshi kuma kai nadama. kazalika fi dunya ta'ishu al-baha'im, to haka dabbobi suke rayuwa a duniya. Don haka wanda rayuwarsa kullun tunanin me zai samu, bakin cikin me ya rasa, me zai ci, me zai kai bakinsa, to wannan rayuwarsa da ta dabba babu bambanci. Saboda haka daɗin rayuwa ko rayuwar da ta fi kowace daɗi ita ce ta lahira, ita ce wacce mutum zai samu bayan mutuwa. Domin duk abin da za ka samu a nan, duk irin yadda za ka zama ka samu abin da kake bukata a duniya na ni'imar jiki da abincin gina jiki wanda zai sa ka farin ciki, to wannan ni'imar cike take kuma da abubuwan da zai kawo mata cikas. abubuwan da su kawo mata cikas, wani lokaci za ka yi rashin lafiya, wannan ma cikas ne. Wani lokaci za ka rasa wani naka, wannan ma cikas ne. Ko kuma bayan sarauta da mulki zai dawo kuma kaskantacce, abin tausayi da su ne a gaba, su suke fada aji, su suke barazana, su suke kurari, su suke daurewa, su suke tuna karnukansu, to yanzu kuma ga su sai ga su ake musu cune. Kaga duk yadda zaka more wa duniyar, Ubangiji zai baka abin jin dadi a duniyar, sai kaga cewa kuma akwai matsaloli a ciki. Idan ma baka samu wata matsala ba, akwai wata matsalar da babu makawa sai ta faru gare ka, ita ce mutuwa. Mutuwa za ta zo duk ta bata maka lissafi, ta dagula maka lissafi, musamman ma idan mutum ya kasance bayan mutuwar kuma babu rabo a can, to wannan yafi komai tashin hankali. Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Allah madaukakin sarki yace baka gani ba, idan mun ji yadda su dadi a nan duniya kenan na shekaru masu yawa, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, sannan abinda ake musu alkawari zai faru gare su, yazo ya faru, suka mutu, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, abinda suka rika ji na jin dadi da holewa a duniya ba zai wadace su komai ba, ba zai amfane su komai ba. Kamar yadda dan wuta zai ce ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, dukiyarsa bata amfane ni ba, yanzu ma na nemi mulki na na rasa. To kaga ashe koda baka samu wata matsala ba ta talauci ko ta rashin lafiya, akwai mutuwa tana tafi. Akwai sanda Harun al-Rashid ya gina babbar fadarsa, babban gidansa, da ya gama sai ya kirawo walima, aka kawo abinci kala-kala da abin sha iri-iri da abokan holewa, aka taru ya kirawo Abul Attahiya wani mawaki, ya ce da shi, to gashi yanzu dai kaga dai irin ni'imar da muke ciki, ga gida ga fada ta kammala, ga abinci kala-kala, ka yi mana bayanin irin wannan yanayin, ka sifanta mana irin wannan yanayin da muke ciki. Sai Abul Attahiya sai ya kada baki ya ce, ish ma bada laka saliman fi dhilli shahiqatil qusuri yus'a alayka bimashtahayta ladar rawahi wa fil bukuri fa idhan nufusu taqa'qa'at fi diqi hashrajati suduri fahunaka ta'lamu muqilan ma kunta illa fi ghururi. Yace ka rayu yadda kake so cikin kwanciyar hankali, kana cikin manya-manyan gidaje da gine-gine, ce ana kai kawo, ana kai maka da safe da yamma duk abin da kake so, ga masu kawo maka nan, ce to ranar da ranka za a matse shi a cikin kirjinka, ana zare shi da ƙarfi, to a lokacin za ka san cewa a cikin rudu kake. Ya kirawo shi don ya faranta masa rai, kuma ya dagula masa lissani. Ya kirawo ka don ka faranta masa rai, sai ka dagula masa al'amura. Sai Harun al-Rashid ya ce, da'ahu fa innahu ra'ana fi amal fakariha an yazidana amal. Sai ka rabu da shi, ya gan mu cikin makanta ne, sai ya ga bai dace bai kara mana makanta. Saboda haka koda ka samu wani abu da kake ganin ka more a duniya, to wannan ba mai dorewa bane, kuma rudu ne. Kamar yadda Allah cewa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, rayuwar duniya ba wani abu bane face jin dadi na rudu. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah, bardal aishi ba'dal maut, domin wannan ita ce rayuwar, jin dadin rayuwa bayan mutuwa. Ce wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim, sannan ina roƙonka dadin duba zuwa ga fuskar ka mai karamci. Wannan shine mafi girman abin da mumini zai samu ranar gobe kiyama. yaga Allah madaukakin sarki bauta masa yake yanzu amma baya ganin sa. Ranar da Ubangiji zai so ya nuna masa zatinsa, to a lokacin sai ya fi jin daɗi sama da kowane lokaci, daɗin da bai taɓa samun sa ba. Ya tabbata cikin sahih Muslim hadithin Suhaib Ar-Rumi yake cewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza dakhala ahlul jannati al-janna nada munajin ya ahlal janna inna lakum inda Allahi maw'idan yuridu an yunjizukum an yunjizuhu lakum qalu wa ma huwa alam yubayyid wujuhana alam yuthaqqil mawazinana alam yudkhilna al-janna alam yujirna min an-nar فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب فيرونه فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النبي صلى الله عليه وسلم يتلوك تند إن الجنة ذات شداء الجنة وبنجي سيء أمر كمي يكوى يكوى ya ku ƴan aljanna, akwai wani alkawari da Ubangiji ya yi muku kuma yana so ya cika muku bayan fa sun shiga aljanna, kuma sai su ji ana akwai sauran abu abin da ya rage za a cika muku, wani ciko za a yi wa ɗan aljanna. Suka ce ƴan aljanna su ce menene kuma za a yi mana ciko, me za a cika mana kuma? Ubangiji ya abin nan fara haskaka fuskokinmu, sannan kuma ya nauyaya mizaninmu, ya shigar da mu aljanna, ya kubutar da mu daga shiga wuta, to kuma menene ya rage? To daga nan Ubangiji sai ya kwaranya hijabi shamaki da ke tsakanin su gare shi, sai su ganci Ubangiji bai ba su wani abu ba da za su ji daɗinsa kamar wannan. Wannan shine ziyada din da Ubangiji ya faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada, lalle waɗanda suka kyautata aikin su a nan duniya suna da sakamako mafi kyau wanda yafi aikin nasu, sannan kuma da dadi da duriya. To wannan duriyar ita ce ganin Ubangiji. Wani malami yana cewa lahira ba komai bace ba dan afuwar Ubangiji ba, sannan aljanna ita ma ba wani abu bace ba dan ganin Ubangiji ba, wato ganin Ubangiji shine sama da komai, kamar yanda lahira ka samu afuwa ta Ubangiji shine sama da komai. Al-Hasan al-Basri yana cewa bayan Allah da suke bauta masa da suna jin ba za su ganshi ba ranar gobe kiyama, da sun gurace ma su mutu, ma'ana babu kuma sauran wani abu da za su samu sama da wannan kuma. Saboda haka babu abin da yake bawa zai more masa ranar gobe kiyama kamar ganin Ubangiji. Ahlus sunna sun yi imani da cewa za a ga Ubangiji ranar gobe kiyama, mumine za su ganshi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi sahihi a Bukhari da Muslim, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudammuna fi ru'yati, za ku ga Ubangijin ku ranar gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wata daren 14, ba kwa turaririya wajen ganinsa. Wata daren 14 ba ya bukatar kana cewa an kare maka, haka za ku ga Ubangiji. Allah yana cewa wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira, wasu fuskoki a wannan rana masu ni'ima ne kuma masu duba ne zuwa ga Ubangijinsu. Ubangiji yana cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, game da ƴan wuta ce Ubangiji ya ce su gabarin ganin Ubangijinsu waɗanda ake musu shamaki ne ranar gobe kiyama. Kaga idan kafirai ba za su ganshi ba an musu shamaki, babu shakka mumine za su ganshi kenan, domin Allah ba zai daidaita sakamakon kafirai da na mumine ba. Ya hana kafirai ganin zatinsa kuma ya hana ma mumine, ba zai yi haka ba. To amma akwai kungiyoyi karkatattu daga cikin kungiyoyin da suke jingina kansu ga musulunci, mu'tazilawa, waɗanda suke cewa ba za a ga Allah ba, to tunda suna fatan haka ubangiji ya haramta musu ganin sa ranar gobe kenan tunda haka suke fata mu'min yadda za a ganshi muna fatan ubangiji ya bamu wannan jin dadin kamar yadda annabi yake addu'a wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wa as'aluka shauqan ila liqa'ika ina roƙonka bege zuwa ga saduwa da kai wannan mataki ne wanda yake ba kankani ba mataki ne na tatattun bayin Allah kamar yadda annabi Musa alaihi salam yake cewa wa ajiltu ilayka rabbi litarda nayi gaggawa zuwa ga ubangijinka zuwa ga ubangiji zuwa gare ka ya ubangiji litarda dan ka yarda da yayi gaggawa zuwa ga saduwa da ubangijinsa to haka mu'mini yake shauki zuwa ga saduwa da ubangijinsa kamar yadda Allah yake cewa man kana yarju liqa' Allahi fa inna ajala Allahi la'at wanda duk yake fatan haduwa da ubangijinsa to ajalin ubangiji yana nan tafi to mu'minai suna fata suna dauki suna begen su sadu da ubangijinsu shine ubangijinsu ya sa musu mau'idi ya sa musu lokaci na haduwa da shi din domin zuciyarsu ta nutsu hankalin su ya kwanta fa inna ajala Allahi la'at domin duk abinda ka san yana nan tafi to kana jin kusa yake sai ubangiji ya kwantar da hankalinsu da cewa su yi hakuri ranar da nan tafi don haka bawa yashtaqu ila Allah bawa yashtaqu ila Allah washauqu ila Allah huwa nihayatu safar bawa yana cikin rayuwarsa anan kamar matafi ne inda zai ajiye sandar tafiyarsa yulqi asa tirhal shine ranar da zai hadu da ubangijinsa shine inda ila rabbikal muntaha ranan nan tafiya ta kare kuma bawa ya sadu da ubangijinsa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a lokacin da Allah madaukakin sarki zai turo mala'ika karban ran mu'mini to mu'mini zai ji ba abin da yake so illa a gama karban ran nan ya hadu da ubangiji kafiri kuma lokacin da ubangiji zai turo mala'iku su zare ransa su firge ta da karfi a lokacin ba abin da yake tsana ya tsana zai ji ya tsana a duniya irin mutuwa shine ma'anar hadisin man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'a lokacin da annabi ya faɗi wannan Aisha tace to ai kulluna yakrahu al-maut ya rasulullah ai ba wanda ba yake jin yana son mutuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya bata ga abinda ake nufi lokacin mutuwar bawa idan mu'mini ne zai ji yana son ya mutu din lokacin mutuwarsa domin abinda zai gani na bushara dai mala'ikun da zai ga sun zo da kanshin da suke yi sai ji yana san saduwa da ubangiji kafiri kuma yadda zai ga wato mummunar bushara irin mala'ikun da zai gani wanda ba su da kyan gani da irin da zai ji suna wani wari da yadda za su fuskanto shi cikin hushi sai ya ji kuma kai duk bala'in da yake ciki gari a bashi ya ci gaba da zama a cikin sa a nan duniya akan ya tafi ga Allah to wannan shine ma'anar من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه هكا باوا cikin shauki yake yana san haduwa da ubangijinsa cewa as'aluka shauqa ila liqa'ika min ghairi darra'a mudirra ba tare da wata cutarwa mai cutarwa ba tare da wani abu wanda zai cutar da ni ba to yana san haduwa da ubangijinsa ba tare da dan wani abu a nan duniya ya sa shi yana son mutuwa ba da annabi ya hana mutum ya yi fatan mutuwa to ya je yana son haduwa da ubangijinsa ba wai dan duniyar ta masa kunci ba an takura masa ya ji kai gara ma ya mutu a'a shine min ghairi darra'a mudhirra wala fitnatin mudilla ba kuma dan wata fitina wacce suke mai batarwa ba اللهم زيننا بزينة الإيمان يا أبيجي كقوى تامو دا أدونا إيماني واجعلنا هداة مهتدين ka sanya mu shiryayyu kuma masu shiryarwa, shiryayyu kuma waɗanda suke ababen shiryarwa. Wannan hadisi Ahmad da Nasa'i suka rawaito shi daga hadisin Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir yayi sallah, ya gama sallah sai sahabbansa almajiransa suka ce, ya aka yi ka takaita sallah, ya maka ga ka takaita sallah? Yace na'am, na takaita sallah, amma na yi wata addu'a a cikinta wacce naji manzo sallallahu alaihi wasallama yayi, ce ita ce wannan. Shine sai ya karanta musu, ce ya ji wasu kalmomi daga annabi sallallahu alaihi wasallama masu dadi, ya kuma roki Allah waɗannan abubuwa wanda bai taba jin kalmomi masu dadi irinsu ba. Saboda haka wanda ya nuna addu'a ce da mumini ya kamata ya yi ta a cikin sallarsa ko bayan gaba sallarsa, domin irin kalmomin da su ta kunsa wacce za ta sa rayuwar mumini ta zama rayuwa ce mai daɗi, mai sauki a nan duniya, kuma ya yi kyakkyawan fata ranar gobe kiyama. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir Rahmanir Rahim. الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وانا هنا تشيوا منين يمتعين وانا اللي تاكن المدارس العالمية انا نفن وتقيل انا نفن اللي تاكن بكر عبدالله أبو زيد الله يجيكن سنة رحمة السلام يا رب تلتافي جدا بقى البقى لتافي امتعين لتافي بقى امتتد شي تو اما اقوي شي اقول علينا بند بان yanar gizo-gizo wato internet. Wannan littafi Sheikh Bakar Abu Zaid, ɗaya daga cikin malamai na sunna da ke ƙasa mai tsarki ta Saudiya, shi ya rubuta shi. Ya rubuta shi a wani lokaci da aka samu wasu kiraye-kiraye daga wasu waɗanda suka je Turai suka yi karatu, sai suke ganin mai zai hana ba za a buɗawa makarantun missionaries su zo su buɗe makarantu a ƙasa mai tsarki ba, irin yadda suke da irin ta a Beirut da Masar da wasu ƙasashen Larabawa. Akwai irin makarantu da suke zuwa su buɗe, suna karantar da boko wani lokaci da kiristanci tare da boko. Akwai su a Lebanon da yawa, makarantu ne tafsiriya, amma za a nuna maka ilimin zamani za a koya maka. Amma waɗanda suke kafa su ɗin suna kafa su ne da niyyar wato su dinga yaɗa addinin kiristanci ta ƙarƙashinsu. In yara aka kai to ƙoƙari suke su koya musu kiristanci. To sun buɗe irin wannan, akwai aljami'atul maftuha a Beirut, akwai su a Laban, akwai su a gurare daban-daban, abin nan a Masar akwai su gurare daban-daban. To shi ne sai wasu suke cewa mu ba muna son ƴaƴanmu su iya turanci ko su koyi boko, ya kamata a kyale waɗannan turawan waɗanda suke zuwa su kafa irin wannan makarantun su zo ƙasa mai tsarki su kafa su. To shi ne sai ya rubuta wannan littafin cewa waɗannan international schools ɗin da turawa suke zuwa su buɗe su turo fada-fada ƴan mission a kai musu yara, yana da haɗari ga imanin yara, yana da haɗari ga mustaqbal na yara. Ɗauki yaro ƙanƙani ka danka shi a hannun Kirista ka ce shi zai tarbiyyance shi, babu shakka ka jefa shi haɗari. Saboda haka ya rubuta wannan littafin, ya ɗauko tarihin abubuwan da suka faru a wasu garuruwa na kafa waɗannan makarantun ya tsawatar. To wannan shine wannan abinda wannan littafin ya kunsa. Al-madarisul alamiyya al-ajnabiyya, al-ajnabiyya shine waɗanda aka shigo da su ba na cikin gida ba, ba wanda gwamnati ta kafa ba, wanda ta lura da al'adu da addinin mutane kafin ta kafa su. A al'ajnabiya waɗannan daga nesa suke, daga waje suke, haka sunan ma littafin yake. To duk da na ji an ce mun akwai wasu yara ƴan zafin kai waɗanda ba su san abin da suke yi ba ko ba fahimta ba su da ita, larabcin ma da yake amfani da ciki na san ba ganewa suke sosai ba, sun ɗau littafin suna cewa gashi ma wani malami ya ce haramun ne a yi ilimin boko, tare da cewa shi ga abin da yake nufi tun daga sunan littafin. madaris ne ajnabiya da ake kokarin shigo da su da za karanta koda gabatarwar littafin zai ga manufar mai littafin ba wai ana haramta shiga boko bane ko kakka je karatu a gaban sa ana tura yara su je kasashen turan ma karatun gwamnatin Saudiya na tura yara su je su karanto likitanci engineering abubuwa daban-daban wasu a Ingila wasu a America wasu a wasu kasashe daga cikin kasashen turai bai taba daga alƙalamin sa bai ce haramun ne gwamnati take yi sai lokacin da aka buƙaci a kawo waɗannan makarantu na missionary a lokacin ne yayin wannan rubutun to kaga wani dan zafin kai yazo ya dauki wannan littafin yana yawo kan cewa a hana yara shiga boko a hana su karatun boko kaga wannan yana nuna kifewarsa bai san abin da yake yi ba saboda wannan littafin in ka dauko shi ka karanta ni ban taba jin wani ya dauke shi yana harauta ilimin boko ba sai a kasar nan da yake mu kasar nan har kullun abubuwan mu wato kai ka ce kamar mu wata duniyar ce da ban ba ta mutane ba wato komai sai ka ga ana ta yin shi a wasu gurare cikin tsari da tsafta an fahimci ina ya sa alƙibla a baban da kasar nan kawai sai ka ga mutane an su kwana an yi wani guri kuma ka rasa ina za a na san wannan littafi sama da shekara goma amma ban taba jin wani ya dauko shi yana cewa gashi Bakar Abu Zaid ya ce haramun ne a shiga boko ba yana da rai alkali ne ma ya yi alkalanci babban malami ne da karshe ma an shigar da shi cikin hay'atu kibarul ulama kafin ya rasu amma ba taba daga alkalami ya ce gwamnati ta dakatar da aika yara karatu waje ba abinda ya yi magana a kansa shi ne wanda kuma komo nan ai muna magana a kan waɗanda suke ɗaukar 'ya'yansu su kai makarantun kiristoci ba malamai suna magana a kan wannan ba to kaga ai wannan ita ce maganar ta hankali amma ka ce makarantun boko haramun ne yara su je su yi karatu ko jami'o'in mu akwai maza da mata a ciki saboda ka haramun ne a yi karatu a ciki kaga wannan hauka ne rashin hankali ne rashin tunani ne rashin sanin aqidar ne ma dan kishin aqida din ne ba kai waɗancan malaman ba sanin kishin aqida akwai lokacin da za a kwashi yaran da sun gama karatu za a tura su waje karatu malaman ake ɗaukowa su yi musu nasiha in kun je ga yadda ya kamata ku yi dan ku dawo da imaninku ba ce suke a hana su ba na sa akwai shekarar da safarul hawali ba da ji akwai wanda zai yi magana akan safarul hawali ko bai san aqida ko ya san aqida ba shugaban tashin aqida ne a jami'atul ummul qura a shekarun baya kuma saboda ya da aqidarsa da tsayawa da yakar bid'a har ba kiransa ake Ibn Taymiyyah to akwai shekarar da yayi jerin gwanan laccoci ga yaran da aka zaba gwamnati ta zaba za a tura su su je su karanto likitanci da sauran saboda kasar tana da bukata cewa in sun je ga yadda ya kamata su kiyaye kansu to abin da ya kamata ka ce wa mutum kenan ba ka ce haramun bane ya je waye ya ce yanzu shikenan kasuwa dan ana cakuduwa maza da mata ana samun ɗan iska a kasuwa sai ka ce haramun ne mutane je kasuwa ko su yi kasuwanci ko su sayar ka meye bambancin ya je kasuwa wanda zai nemo abinci da kuma bambanci ya je neman ilimi wancan bai ma fi zama muhimmi ba to in har za ka halatta masa ya shiga kasuwa duk da cakuɗai area da take nan cikin namiji da mace amma ka umarce shi da cewa kada ya yi abin da yake haram ba tare da ka haramta masa shiga kasuwa ba haka wannan ba kuma shi al-ikhtilat li haddi zatihi ba shi aka haramta ba akwai wasu ayyukan addinin ma ba su yi sai da ikhtilat aikin hajji muna ganin da dawafi akwai ikhtilat inda wani zai zo ya ce a ware maza daban su yi dawafin su daban ranar mata daban da sai a ce yayi me yayi bid'a haka musulunci ya tsara abin haka zaka bar shi ko ka iko kasu illa iyaka kowa tsoron Allah shi ya fishe shi in aka je gurin jifa haka ake jifa ba a ware wata rana ta maza ba ba a ware wata rana ta mata ba wannan ikhtilat ne musulunci na iya cewa mata ka su yi jifa an dauke musu ana iya cewa haka a iya cewa an dauke musu dawafi a iya cewa an wajabta wa shugabanni su ware musu wani lokaci amma duk musulunci bai wannan ba saboda haka shi kansa ikhtilat shi yasa kalmar ikhtilat din wannan kalmar ikhtilat babu ba inda tazo a nasi ba za ka samu aya ko hadisi da tazo da kalmar ikhtilat ba sai dai a hana ka kallo na sha'awa ko a hana ka shafa mace da ba taka ba abinda ake hadawa kenan, amma ba wai haduwa masallatai lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu shamaki, maza a baya, mata a baya, maza a gaba. Saboda haka zafin kai wani lokaci na jawowa wani mutum ya shiga cikin likaniya na jahilci, ya ta wani shirmansa da sunan abin nan, ka ɗauko wannan littafi yanzu ka ce mun za ka yi hujja da shi, ka ce gashi an haramta boko, ai babu abin da ya kai wannan, ya fi wannan kifewa. Kuma na tabbata duk wanda zai ɗauko littafin ya ce zai karanta, ko bakin ba zai ja daidai ba, na sha faɗar haka, kuma ko ban fasa ba ko bajin, to wanda bai ja baki bai daidai ba, ya zai fasara daidai. Wannan ya ce a fassara masa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya kuru fi akhir zaman dajjaluna kazzabuna ya'tunakum min al-ahadith rubbama lam bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yadhullunakum wa la yaftununakum. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu dajjaluna, dujal-dujal da makaryata masu yawa a ƙarshen zamani, da za su duka zo muku da wasu hadisai da ba ku je su ba, laku wala iyayenku, ma'ana hadisan ba su da sanadi, hadisai ne kundin ka, amma ka ce ina aka samo shi, don hadisi na ƙwarai yana da sanadi, a Bukhari yake, to Bukhari gun waye ji, don malaminsa wane, shi kuma daga waye ji har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ƙarshen zamani za ka riƙa jin wasu hadisai ka rasa ta ina suka bullo, wane ne ya kiro su, ka kasa ma ganewa. Irin su yanzu a cikin takardun da aka bada, akwai wani ya ce wa wani ya gaya masa, ya ja masa hadisi a Bukhari, ya ce ya fita daga ilimin boko, ilimin boko Yahudanci, wa manzo Allah ya ce boko Yahudanci ne, boko to bai boko da Larabci. Kuma wai a Bukhari. To kaga waɗannan su ne dajjaluna kazzabuna da Allah. Sai magana Abdullahi ibn Amr ibn al-As da yake cewa inna fil bahri shayatin masjuna aw saqaha Sulaiman yushaku takhruju fa taqra'u ala an-nasi qur'ana. To a cikin teku akwai shedanu waɗanda aka tsare su, aka daure Sayyidina Sulaiman ya tsare su, ya kusa su fito su karanta wa mutane wani abin karatu qur'ana, anan ba ana nufin qur'ani irin wannan ba, to su riƙa karanta wa mutane, wato yadda mutane za su yi ta fagamniya suna faɗar wasu tatsuniyoyi da suna addini, kai ka ce ma wannan shedanin ne da suke da Annabi Sulaiman ya ɗaure su ne za su fito su riƙa karanta wa mutane wasu tatsuniyoyi da suna addini. Wannan shi ne abin da magana take nufi. Sai wannan da ya kawo wani hadisi ce yana son ƙarin bayani a kansa, idan mutanen Sham suka ɓace to ku saurari tashin kiyama. Ban san ingancin hadisin ba, kuma bayani a kansa yana da alaka da ingancinsa, ni kuma ban san ingancinsa ba. Akwai hadisai da suka zo akan falalar Sham wanda wani malami ya rubuta su, wanda ana ce da shi Ar-Ribi, Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya haƙa littafin sunan shi Fadailus Sham, falalar Sham, irin waɗannan hadisai. To a cikinsu akwai ingantattu, akwai wanda ba su inganta ba, ban iya tuna wanda yana daga cikin ingantattu ko wanda bai inganta ba. Hadisin ya kawo kuma wani hadisi wai daga Habashi ibn Junada, yake cewa ya ji manzo Allah yana cewa aliyu minni wa ana minhu wa la yu'addi anni illa ali, wannan ƙarya ne, cewa ali daga gare ni ne, nima daga gare shi ne, wato shi ɓangare na ne, ni ɓangarensa ne, ko shi nawa ne, ni nashi ne. To wannan ba shi ne matsalar ba, shi nawa ne, ni nashi ne, wannan ba shi ne matsalar ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan ga Julaibib. Julaibib ba ma Quraishi bane, ya ce Julaibib minni wa ana minhu, kaga wannan ba shi yake nuna cewa shine khalifa ba, kamar yadda shi ake ƙoƙarin tabbatarwa. Matsalar ƙarshen hadisin aka ce wala yu'addi anni illa ali, ba wanda zai yi riwaya daga gare ni sai ali. A addinin musulunci ba cewa aka yi a watsa su ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya rika aika sahabbansa gari-gari suna isar da musulunci ba, to ya kuma zai zo ce Ali kawai shi zai isar da musulunci? To abinda ba Ali bai faɗa ba, kaga ba addini ba ne kenan. Allah da ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi ne ga duniya duka, ba ga Ali shi kadai ba radiyallahu anhu. Saboda haka ba a cewa Ali shi kadai ne zai isar da abinda Annabi ya zo da shi, an kai haka an takure addini. shi yasa hadisin Aliyu babul ilm malamai duk na hadisi suka ittifaki akan cewa ƙarya ne ba gaskiya bane, cewa Ali shine kofar ilimi, ana madinatul ilmi wa Ali babuha, kenan babu wani wanda zai karantar da addini sai Ali. Sauran sahabbai duk da suka karantar da abinda suka ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure suka yi, kai daga ji wannan zaka wato shaqo warin shi an ce a cikin hadisi. Allah ya sauke waɗanda ba su da lafiya, Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya. Waɗanda suke da lafiya, Allah ya ƙara mana lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimtar addini, mu fahimta mai kyau. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta. Allahumma aksim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.